Barista Idris Abdullahi Jalo, ya daga cikin shugabannin kungiyar lauyoyin jihar Taraba, ya ce akwai bukatar katun tana zo ga wannan kalami ne shugaban kasa.
Ni a fahimta ta shugaban kasa ba yana zargin alkalan kotuna ba ne da kin ko kuma ba shi haɗin kai wajen yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Abin nufi a nan shi ne, kamar da dokan kasa ya tanadar, idan ana tuhumin mutum da kowane irin laifi, dole sai an gabatar da shi gaban kuliya a ba shi haƙƙi ne na kare kansa ko lauya ya kare shi, sannan ya kawo dukkan shaidunsa kafin nan kotu ta yi nazari ta yanke hukuncin ko ta same shi da laifi ko a'a. Idan ta same shi da laifi ya tabbata mai laifi, sai dai har nan akwai ira da ƴancin ɗaukaka kara zuwa kotun da ke gaba. Idan wannan kotun ta warware ko ta kunce hukuncin wannan kotun da ta same shi da laifi, to ya wanku. Sa'annan sai yana zuwa kowanne ne wanda shari'ar bai mishi ba, shi yana iya ɗaukaka kara har zuwa kotun koli. To duk wani hukuncin da kotun koli ta yanke ya tabbata, sannan dole ne a kowane kotu a bashi wa'annan dama na kare kansa, a saurari shaidunsa, dukkan wani ƴanci da doka ya tanar masa. So ina ganin wannan ne matsalin shugaban kasa, inda yana da iko watakila da ya ɗauki wa'annan, saboda idan aka samu mutum da laifin cin hanci da rashawa ko kuma sace dukiyar al'umma, a yanke mai hukunci take yanke. Ina ganin zai fi a tunaninsa zai fi son hakanan. To kaga kuma a bisa tsarin mulki, musamman a wannan lokaci da muke lokacin mulkin demokaradiyya, dole ne wa'annan hakkoki wanda tsarin mulki ya ba wa dukkan wani ɗan adam a bisu, musamman a kotuna.
To sai dai kuma ga irajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Malam Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Safar Group, ya mako danganta wannan tafiyar hawaye ne da shakulatin ɓangaro daga ɓangaren masu shigar da ƙara.
Muna kallon ba daidai bane a yi ta ɗora ma alƙalan laifi kan cewa su ne suke kawo jinkiri akan maganar shari'u. Ita shari'a ba ta yiwuwa sai da hujja. So kuma lauyoyin nan waɗanda za su kare gwamnati, wani za ka ji yana da kesin sun kai guda biyar ko guda goma, kuma shi kaɗai kuma zai jiddiya wakilci gwamnati akan waɗannan shari'u. So saboda haka mun muna kallon cewa ya kamata ne gwamnati ta sake duba abin da ya kamata na kyautata ma ɓangaren shari'a da su kansu lauyoyinta. Domin yanzu ka ga in muka kalli kaman ana shari'a tsakanin gwamnatin jiha da wani mutum ko kuma gwamnatin tarayya da wani mutum daban, sai ka ga ƙarshenta lauyan gwamnatin ya kasa zuwa domin ya ba da hujjojin da alƙalin zai gamsu har ya zartar da hukunci. So saboda haka mun muna kallon cewa a nan ba alƙalan za a kalla ba, sai su koma su duba menene ma'aikatan shari'an take ciki, yaya yanayin lauyoyin da suke kare gwamnati menene suke ciki, shin an wadata su da kayan aiki, an ba su abubuwan da ya kamata. Amma lauyan da wani zai ɗauka daban, za ka ga shi na da gidajen shi, na da motocin shi, na cikin kwanciyar hankali, amma na gwamnatin sai ka ga da ƙafa ma yake yawo, to ya kake tunanin zai je kare gwamnati akan waɗannan abubuwa? Amma in ba haka ba, ka za a yi ta shari'an babu hujjoji, kuma ana ganin laifin alƙalan alhali laifin lauyoyin gwamnatin ne. Saboda me? Saboda ba a wadata su.
Shugaba Buhari ne da ya koka kan yadda yake ganin alƙalai na iya kasancewa babbar barazana ga cimma burin yaƙi da cin hanci a ƙasar. Ibrahim Abdullahi Aziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.